Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mota VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Muna jaddada jinjina gare ku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka, shirin yau da gobe, wanda muke kawo muku kayatattun maudu'ai wanda ke wayar mana da kai baki daya. Musamman na wannan mako za mu yi bayani ne akan yanayin siyasar kasar Kamaru, wanda shekaru 42 kenan shugaba Paul Biya yake mulkan kasar Kamaru. Shi kanshi ya kasance shugaba mai kusa da shekaru 92. Ku biyo mu so da kafa dai ku ji yadda tattaunawar za ta kasance da manyan bakin mu. Dr. Ahmad Yaya Amayo, wanda shi ma dan siyasa ne kuma dan kasuwa ne kuma likita ne, amma dai a yau mun kira shi ne a matsayin dan siyasa. Haka zalika Ali Danash, babbar dan siyasa, yana jam'iyyar SDF, wato jam'iyya adawa na nan kasar Kamaru. To Dr. Ahmad Amayo, barka da yau. Kaji dai shimfidar da nayi, mecece ra'ayinka game da sake tsayawa takara na shugaban kasar Kamaru Paul Biya a wannan lokaci da mutane ke gani kamar cewa ya gaji ba zai iya ci gaba da mulkar kasar ba?
To haka ne, a gaskiya a wannan kasar Kamaru, kamar da kika ce, shugaban kasa wato Paul Biya ya kasance wato shine shugaban kasa a nan kasar wato saboda shekaru 40, za a ce 43 yake mulkan wannan kasa. To kuma shi ne wato za a ce na biyu tunda aka samu mulkin mallaka, aka fitar da mulkin mallaka na Turawa, wato shi ne wato shugaban kasa na biyu. Wato kenan za a ce a cikin tarihin Kamaru, wato duk mutum da aka haife shi wato ita shekaru 40 zuwa yanzu bai taba sani wato wani shugaban kasa ba. Za a ce mai shekaru 50, saboda waransu da yaranta ba su gane komai ba. To sai dai a nan kasar Kamaru, gwamnati za mu koma baya a cikin tsarin kasar Kamaru. Dama mun san cewa shugaban kasa na iya takara sau biyu, haka ne wato a cikin kundin tsarin mulkin na wannan kasar. Sai dai Paul Biya ya yi wato wannan, ya kasance ya yi, ya kuma ya yi sau biyu. To daga baya zo ya yi tazarce, idan nan sai je kuma aka bibiya, aka sake wannan wato wannan kundin abin nan constitution na wannan Kamarun, kundin tsarin mulki na Kamarun, aka bibiya, aka zo aka sake cewa yanzu shugaba zai iya wato tsayuwa takara yin da yake so. An tashi ga shekara 5 da ake yi sau biyu, an koma kan shekara 7, a kuma shekara bakwai in kuma za a yi wato yanda ake yanda shugaba yake so zai tsaye sai in dai shine yake bizai tsaya ba to kin ga tun iganan wato wannan gudun tsarin mulki ya ba shi dama zai iya tsayuwa shi amma shi dai zamu dawo baya mu duba yanayin wato yanayin shi da kanshi da karfin shi da hankalin shi da rayuwar shi zai iya kuma mulkan wannan kasar Kamaru wato sama da mutane wato miliyan 30 zai iya mulkan su bayan wannan zamu ce tarbiya a gaskiya bai taba sani wato zafi ma wato na neman sarauta saboda wannan sarautar ma ba shi aka yi wannan tsohon shugaban kasa Ahmadu Ahidjo lokaci ne shi wato da ya murabus ya bashi ne yake ya bashi ba wai an ya tsaya takara bane ba wai a cikin ko tsari shi zai dauka a ya cire ne ya bashi ya zama da shi shugaban kasa to kin ga haka wato bai san ma wato zafin neman da ake a zama shugaban kasa ba to kai ga wannan duka abubuwa ne da za a gani a san cewa wato ba inda za a yi kuma kai zo an baka abu ne kai tayi shekara goma shekara 20-30 har sama da 40 haba abin a gaskiya yau ko da a ce shi yana so mu a gaskiya ba za mu bari ba ba za mu bar wannan ba warancan karo an yi hakuri an gani an ba su da tuncewa ko kila shekarun ba su tura gaba da yawa ba amma yanzu kam a gaskiya abin da ake ciki yanayin da muka tsinci kanmu a cikin rayuwa na cikin kasar Kamaru wannan koma baya to a gaskiya ba inda za a yi kuma a bar shugaban kasa Kolbiya ya ci gaba da wato tsayuwar shi na takara saboda ya ci gaba kuma da mulkan wannan kasar.
To Alhaji Ali Danash kaji dai yadda ainihi Ahmad Yaya Amayo game da amsar da ya bayar game da wannan tambayar da ne na farko shin kai kana da ƙarin bayani a kai
tude karshen shekara 2024 ne wato ya kai mu karshe da yadda je kan mu sauran shekara ɗaya ko kuma ci sauran watanni 8 ko 9 da dai wa'adi da aka daukar ma shugaban kasa aka zabe shi da zama shugaban kasa na tsawon shekara 7 ya kare yanzu dai Kamaru tanadi ake yi na yin zaben shekara 2025 shi ake tanadin yanzu haka kuma muna ganin duk abubuwan da suke fitacewa a wannan lokacin farko kam shugaban kasa ya nuna cewa lalle kuwa ya san abin da yake yi kuma ya kawo muna lacca akan dukkan abubuwan da yayi wato ba na kwana ɗaya ba ba na shekara ɗaya ba na tsawon shekaru 7 da ya zauna a mulkin shi na wannan wa'adin da aka sanya mishi in kika ga dai jawabin shi na cikin shekara sai ki san cewa lalle kuwa ya so kawo muna duk abin da yayi a shekaru 7 da suka fice abin da ya kawo kenan daga ciki yayi magana abubuwan da ya kawo yayi magana hanyoyi da aka gyara da aka gina waɗanda aka gina yayi magana manyan abubuwa da aka gina kamar makarantu da sauransu kuma yayi alkawari za a dauki aiki kamar 9,000 wato ya aiki ta bangaren likita ta bangaren aikin asibiti yawa za a dauki kamar 9,000 yayi dukkan waɗannan magunguna yayi magana kan tattalin arzikin kasan Kamaru da agunshi yake ce tana ci gaba kwarai da gaske na kowane lokaci za mu yi tashi daga 2-3 digo da wani abu za mu yi kaiwa 4 digo da wani abu a tattalin arzikin mu yayi magana kuma kan irin al'amuran da za a iya yi nan gaba wato kenan a shekaru bayan shekaru 2025 kenan bayan cikin shekara 2026 to bayan yayi duk waɗannan magunguna ya kawo duk irin ayyukan da yayi shi ya kawo muna yanzu cewa nuna muna cewa lalle kuwa abinda ƴan Kamaru suke ban tambayan shi yayi yace ya ji abinda suke faɗa wato yanzu ya kawo bangaren siyasa yace ya ji abinda kuke faɗa kuna kaunana kwarai da gaske kuma naji kuma na tabbatar muku da cewa za mu ci gaba tare za mu yi aiki tare kuma na tabbatar muku da cewa lalle kuwa kwadayina da umurnina da karfina na yin waɗansu abubuwa na ci gaban ƙasar Kamaru yana nan bai sanja ba wato kenan kamar da mutane suke tuna cewa watakila je ce baje tsaya takara ba ya nuna cewa lalle kwande yana nan da mutane kuma determination shi nake sun fada bai sanja ba yana nan intact kamar yanda ya fada to kenan lalle ko za iya tuna cewa shugaban kasa ya ce kenan je iya tsayawa kuma takara to dai wannan abin fadan wannan abin ya kawo cece kuce kwarai da gaske daga cikin al'amura daga cikin yan Kamaru ko wadanda kamar yan adawa da suke magana kasa kasa kamar da za su yi su tike shi kuma da za su yi kuma su dake shi a zabe abin ya kai da ce har malaman coci su ma suka taso su kuma na su an ba magana da ya kasance cewa su kan suke ce shugaban kasa kam su a gani su kada ya tsaya takarar nan ya tsaya takarar nan zai zama mu kamar wani babban masifa malaman coci mun samu Musa Musa mai kleda na Duwala mun samu Abo nan gaundare da kuma Yurgo Babtelemi Yurgo na Yaguwa da suka nuna cewa su babu su yadda shugaban kasa ya sake tsayawa takara ba domin me domin sun san abin da suke ji daga mutane suna daga wani abin su da ake kira confession akwai ne lokaci za a zo a yi magana ka faɗi duk abin da yake cikin zuciyarka wato kamar dai kana magana ne a gaban Allah duk suna jin wannan karshe dai labarin da muka samu kuma ma ake ce muna lalle kuwa fada na babu zamshi ma ya kasance wanda ya bi wannan layi din sai muka lura cewa wadanda ma ba su yi maganan ba ba su ce kuma ba su yadda ba kin gani yayin da zamu ce coci gaba daya sun nuna cewa ba su yadda cewa shugaban kasa tsaya takara ba to wannan dai shine ya jawo cece kuce kwarai daga sai yanzu haka da ake ta yi a kasan mu na kaka
ma sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora a inda muka tsaya Allah mun dawo kuma zamu dora a inda muka tsaya to wannan lamarin dai da shugaba kasa Fulbiya wanda zamu ce kamar ya tada kura a kasar Kamaru wanda har muka ga cewa mabiyansa wanda ainihi da yake tutiya da su kamar limaman cocin Katolika wanda inda wasu ma suke maganar cewa ta wannan hanyar limaman cocin Katolika wasu lokutan suna taya shi kanfe wajen wato ainihi samun mabiya da dama a yayin jefa ƙuri'a sai muka wayi gari muka ga cewa wa'annan limaman cocin Katolika a halin yanzu su ma sun fito sun yi korafi musamman lokacin da yayi jawabin sa na bankwana ga shekara 2024 da kuma tarbar wannan shekara na 2025 inda ya sake wato nuna bukatar jaddada sake tsayawa takarar sa inda wa'annan limaman suka nuna munki shin kana gani cewa yanzu addini ta fara shiga siyasa a kasar Kamaru, domin akwai wasu lokutan da shi ainihin shugaba a cikin jawabinsa yayi bayani akan cewa la politique au politicien, wato siyasa ga 'yan siyasa, kuma yace makaranta ga 'yan makaranta, manoma su koma gonaki da waye waye. Kana gani wannan lamarin da ake ciki ba zai iya tada zaune tsaye ba, saboda yau idan limaman cocin Katolika duk hudubar su zaka ji suna ce al'ummar su suna fuskantar kalubale na yunwa, na rashin kyakkyawan kulawa da sauransu. Shin wannan abin ka iya haifar da kalubale a nan kasar Kamaru?
Kamar yadda kike faɗa, a dama mun gani a cikin shekaru da suka wuce manyan wato 'yan addini, musamman addinin Krista, idan zaɓe ya kusa suna nan tsaye ga jikin wato mutanen da suke fitowa don su jawo hankalin mabiyansu saboda su zaɓi shugaban ƙasa. Amma mun ga yau yanci duka sun fito suke nunawa abin yayi yawa, kuma a gaskiya ne ai ko me gaskiya su duka sun ga ba ci gaba, ba wanda ɗan ƙasar Kamaru wanda yake ci ƙasa, wanda bare ma musamman mu da muka fita muka je muka yawo muka dawo, ka san akwai rashin ci gaba a cikin Kamaru, akwai koma baya sosai. Saboda haka su ne sun fito yanzu sun nuna cewa a gaskiya wannan shugaban ƙasa ya daɗe a wannan sarauta, kuma ba abin da yake amfana mutane, saboda haka ba su yadda da wato tsayuwar shi takara. Kuma a gaskiya haka, saboda bai da hankali cikakken wato ƙarfin da zai amurka wannan ƙasar Kamaru, a gaskiya fi sabilillahi. Saboda haka wannan abin inda shi da kanshi ya san wannan abin yadda ya kamata, wato ya tsayar da abin nan, ya nemi ko mutum da zai takara wato annan tsamiyar nashi. Amma idan ya nace, a gaskiya zai da na sani wannan, a gaskiya abu ne da yake na a bayyane, zai da na sani wannan kam, babu yadda za a yi a kuma a ce wannan ya kuma ya sake ya yi takara kuma abin na wani lafiya, ba mu san abin da Allah zai zo gaba ba. Amma wannan gaskiya abin yadda ya tinkara nan ba abu ne da wato zai ma abin nan kasar Kamaru da shi kashi amfani ba.
To Dr. Ahmad, yaya a kasancewanka na matashi a halin yanzu, wani irin gudunmawa kuka gani za ku iya badawa cikin wannan wato lamari da ke ta ci gaba a nan kasar Kamaru, kamar mafi akasari rashin adalci, rashin kyautatawa da ake ta cece ku ce a kai dangane da ainihin siyasar shugaba Polibia, ko kuma na ce dangane da mulkin shugaba Polibia?
Hajjia Muna, a gaskiya a matsayina na wato dan adawa kuma wato vice president wato jam'iyyar namu Action, mu matasa ne kuma mun san yanzu a gaskiya ba abin da za a yi wanda ba za a yi idan ba yi shi da matasa ba, a gaskiya ba abin da za a yi. Saboda a nan Kamaru matasa suna nan wato a bangare 70% duka matasa ne. To saboda haka kuma a yau Kamaru ba a samu wato minista wato da yake kasa da shekara 50, ba a samu wato mutum matashi mai shekara kasa da shekara 40 a cikin majalisa. To gaskiya nan duk abubuwa nan da mu yanzu mun gaji, mun ga yadda kasashen da aka tsaya matasa sun dauki sarauta, sun dauki wato mulki, kuma mun ga kuma abin inda yake tafiya. To mu ma gaskiya manufarmu kenan, muna so muna kira wato ga wato matasan Kamaru mu haɗa kawunanmu wato mu tsaya. Mu ma a gaskiya ya za a yi, ko minista ne matasa tsoho ne, to wannan abubuwa ne da za a duba. A gaskiya mu yanzu mun gaji, ba ma ministoci kansu wato muke su muke nema ba, da yardan Allah taka nan gwamnati za mu da shugaban kasa za mu tafi, kuma muna sa ro kuma da yardan Allah za mu samu.
A halin yanzu dai a matsayin ku na 'yan adawa a nan kasar Kamaru ta jam'iyyar SDF, wasu matakai ne kuka dauka na kawo wato kyawun tafiya a nan kasar Kamaru, domin mun ga cewa yan adawa wasu sun buƙaci a hada kai domin wato a cimma manufa a wannan zabe mai karatowa duk da cewa akwai minista da ya fito ya ki amincewa cewa kar yan adawa su hada kansu wanda wannan a kwanakin baya ya kawo cece kuce sosai wanda har ake gani kamar wato a kasar Kamaru ana hani ne da fadan albarkacin baki da kuma hani da ayyuka ta hanyar siyasa wanda zai ba kowa dama yin abin da ya ga dama ta hanyar siyasa ba tare da ya saba wato ainihi tafiyar siyasa ko demokradiya a nan kasar Kamaru ba.
To mu a kungiyar mu na SDF muna tuna cewa har dai malaman coci ne suka dauki irin waɗannan maganganu suke yi idan lai kuwa wato ba maganan doka ake yi ba a wannan lokaci lalle ko tsayawan takarar shugaban kasa zai iya zama makamar wani babban matsala kwarai da gaske domin ba maganan doka ake ba ba maganan ma shekaru wato maganan shekarun shi ake kuma da maganan imanin da yake da shi a cikin zuciyar shi yayi tunani in dai ya kasance wallahi tallahi zai iya sai wa takarar ne ya duba ya gani ya auna abin da yayi ma dan kamaru ya auna wadanne ya auna kuma shekarun da yake da shi kuma ya gaya muna gaskiya inda yana fahimta abin da yake fahimta babu wannan suke ce a bar maganan dokoki a bar shi aiki da imanin shi da basirar shi kuma yasan cewa lalle ku a shekarun shi nan da kuma dai yana da imani yan kabaru rashin tsayawar shi takara yafi ma yan kabaru amfani mu ma a SDF abinda muke tunawa kenan abinda muka tuna kenan a taron mu na karshe amma muna jira muji me ake ciki to wannan minista ai mun san matsayin shi babu komai babu duk irin abubuwan da yake fadan nan to kinga waɗannan abubuwan shi ya kai da har wani fadan ma yake cewa in dai da akwai ma minista wanda yake tuna cewa su gwamnati duk wanda ya daga kai zasu nika shi yake ce sun ce ya sun ce su gwamnati su ne mulinex zasu nika shi suka kare nika kowa da kowa da wa zasu yi maiko wa zasu yi maiko to kinga irin wannan abin mun san irin wannan da ran ministocin da suke yi nasu al'amari mu na mu ra'ayin ISF shine cewa ba dai a tsaya a hadu a saka shugaban kasa daya ko kuwa saka wanda zai tsaya takarar shugaban kasa shi daya ba mun yarda da wannan to amma muna so shugaban kasa dayan nan da za a saka shi wanda shine zai zama tsayayye wanda ɗan adawa gaba daya suka zaba su sashi ya shina cewa in aka bashi wannan wato muka ci zabe da ake cikin irin wannan hali ya shina cewa shekara biyu zai ko shekara uku ya daidai yadda aka yarda saboda ya hada zabe a fice wato ayi gwamnatin transition da za a iya ketarewa a tafi kinga mu ne wannan namu matsayin kenan da muke ciki sai dai muka lura cewa da yawansu kuma ba su yarda da wannan al'amarin ba akwai kamar wuya da kamar wuya kamar ce mutum ya ci zabe amma ko ya san da goyon bayan yan adawa ya ci zabe kuma ya ce ba zai bari ba ko ko shi ma shi ya yi shekara bako ko ko shi ya yi shekara biyar a wannan al'amarin.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawala ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa.
Madalla To kafin mu karkare shirin masu sauraro za mu leka bangaren kwatan.
Kuma sauraron mu yanzu za mu je mu saurare Hajiya Habiba wacce za ta sanya mana sakwaran dankalin nasara da wake a tukunya. Hajiya Habiba gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama Maimuna to barkamu da waraka. Yau dai abin da za mu saka a tebu shine dankalin nasara. Dankalin nasara da jan wake. Dankali nasara da jan wake ana hada shi ne ana daka shi. Zan muku bayani yanda ake dafawa. Adayin dai dankalin nasara da wake ana bukatan dankalin nasara shine ake kira Faransanci pomme de terre. Ana bukatan jan wake. Ana bukatan albasa. Ana bukatan barkono. Ana bukatan magi. Ana bukatan tomato. Ana bukatan kayan kamshi kayan girki na kamshi kaman su ganyen kamshi haka su poivre blanc su conjuman vert da mai ana bukatan mai wa'ansu dai suna yi da manja wa'ansu kuma suna yi da man gyada amma ni wanda zamu yi na manja ne domin da manja yafi armashi bon yanzu ana bukatan busheshen kifi da janga busheshen kifi za iya samu bunga da za a hada waken da shi bunga da janga akwai ganyen tendelorie ana bukatan shi shema yanzu waje hadi a bare dankalin nasara a bare shi da kyau a bare a wanke shi da kyau a wanke da kyau a sa tukunya a sa dan gishiri a zuba ruwa a bar shi ya wuta ya nuna wake ma kazalika kan aka dauki wake a wanke da kyau a jika shi in wake ya jika da kyau yanzu shi a tsiyaye ruwan a saka sabon ruwa a dora wuta a sa dan gishiri da dan kanwa a ciki a bar waken ya tafasa in ya tafasa ya nuna da kyau shi a tsame wake a kuma wankewa yanzu waken da aka tsame aka kuma wanke shi a bar shi a fasuwa ga dankali ma shi ma ya nuna a bar shi a cikin tukunya yanzu shi a dauki su konjuma a dauki su albasa da tomato da su barkono kayan hadi din da nayi lissafi a hada shi a nika shi a mayonnaise amma a bar albasa kwaya daya da barkono ko kwaya daya da za a jefa a cikin wake a nika yanzu a nika shi gaba daya konjuman nan a nika shi gaba daya yanzu shi a zo a dauki mai manja a sa wuta ya soma dan zafi ka a bar manja ya fare in zai dauko kaman fari shi a yanyanka albasa ɗayan da aka bari a watsa a ciki shi ya a watsa ciki yanzu shi a dauki konjuma a saka in konjuma ya soyu da mai in konjuma ya soyu da mai a dauki janga wanke shi da kyau a sa ka busheshen kifi bunga da aka zaka gaggyara shi a wanke shi a saka a juya juya yanzu shi a zuba waken a ciki in an gama zuba wake aka soya wake da kyau yanzu shi a dauki turmi tumin da ake daka su tuwo ake daka su sakwara a ciki yanzu sha dauki tumi pomme de terre shi a saka shi da zafin shi a saka cikin tumi yanzu waken nan shi a dauka a juye ba za a juye duka ba a juye a ciki a hausa nan ana dakawa ana daka waken da ya soyu da konjuma a ciki ba a son ruwa a jikin shi ya soyu da ya nuna da konjuma ya shiga cikin shi yanzu shi a dauka a hada shi da dankalin nasaran a daka shi a daka shi a hautsina shi a daka shi shine yake zama pompile da ake kira a faransance pompile in an daka shi da kyau ya hautsu ya da duka da waken yanzu ana yanka shi kaman dai wato ana kwashi tuwo ne a cikin tukunya ana yankawa ana sa a tasa ana yankawa ana saka a tasa ana cin shi haka ake cin shi sauran waken da ya sauwa kuma za a iya yi wani abu da shi ko kuma a yi shayin karyawa na safiya da shi ko kuma a dafa ko shinkafa in wannan bai isa ba a dafa farin shinkafa a zuba ma yara su ci da shi to a huta lafiya barkanmu da ɗanɗano.
A gaida Maimunatu da tawagarta to masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin a yau a madadin Maimunatu Sadu da waɗanda ake jinjiyoyinsu a cikin shirin sai Fiona wa Mai Mandubi ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma da hakkin mu ne ba ma dena.